Kudirin dai wanda dan majalisa mai wakiltar Sabon Garin Zariya na jihar Kaduna Honorable Garba Datti Babawa ya gabatar a zauren majalisar idan ya samu damar zama doka zai baiwa jihohin Najeriya wuka da nama wajen kayyade mafi karancin albashi da kowace jiha za ta rika biyan ma'aikata a maimakon tsarin bai daya karkashin gwamnatin tarayyar kasar. Shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Ayuba Wabba ya ce kamata yayi Najeriya ta bi sahun kasashen duniya wajen biyan mafi karancin albashi na bai daya.
Wannan matsakaicin albashi marigayi shugaban kasa Shehu Shagari ya ba ma'aikata shekara 40 da ya wuce, yanzu an zo da wani doka kowanne jiha ta je ta biya ma'aikata albashin bayi. Wannan ba za mu amince da shi ba, domin kundin tsarin doka na ma'aikata na duniya wanda ake kiran shi ILO shi ya tanadar da doka wanda yake dole ne a kasashen duniya a samu mafi karancin albashi domin kada a mayar da ma'aikata bayi. Kuma Najeriya ta rattaba hannu a wannan dokan shekara kusan 40 da suka wuce ko kuma fiye da haka. Idan ana maganar federalism ne, America ita ne shugaban federalism, amma yanzu haka America tana da mafi karancin albashi dala 10 kowane awa. Shi ne doka na duniya wanda ma'aikata suka sani. To me zafi ɗan siyasa mu na yanzu wanda su ne matsalar Najeriya musamman gwamnoni da tare a cikin su ne suke jagoran wannan abin. Kuma shi yasa suka hayan malam Datti akan cewa yanzu ya kawo wannan takarda zuwa majalisar tarayya.
Comrade Hafsat Shu'aibu ta kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya ta ce idan kudirin ya zama doka ma'aikata za su shiga halin kakanikayi.
Dan ya zama doka ma'aikacin kasan ga za su sha wahala gurin biyan albashi ko lokacin da aka ce a bada 18,000 naira as minimum wage ba duka gwamnati suke biya ba, har aka zo aka kai 30,000, wai su sun ce wai su 18 din nan ne za su biya, ba za su bada 30 ba. To yanzu inda aka ce kowa ya koma ga inda aka ce din, ai ka ga ma'aikaci za su sha wahala.
A nasa bangaren shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Honorable Alhassan Ado Doguwa ya ce doka ta baiwa kowane dan kasa damar gabatar da korafinsa don kalubalantar kowane kuduri ko doka a gaban majalisar kasar.
Doka da suka ji an kawo gaban majalisa ra'ayi ne da tunanin waɗansu 'yan Najeriya din wanda su ma suna da haƙƙi su faɗi ra'ayinsu a zauren majalisar tarayyar Najeriya. Zuwansu anan da suka yi sun yi daidai, domin shi ne damar da aka ba wa kowane dan Najeriya in an yi wani abu ko yana hangen wani abu da yake tafiya ba daidai ba a gwamnati ya zo majalisa dan ya gabatar da damuwarsa. Sun kawo damuwarsu, sun karanta mana, na karɓa a madadin majalisar tarayyar Najeriya. Kuma na yi musu alkawari cewa sauran wakilai na majalisa za mu sanar da su matsayinsu cewa ba sa son wannan doka da take nema ta maida ma'aikata su koma ga gwamnatocin jiha dan ɗaukar mataki akan minimum wage. Tunda yake kuduri ne bai zama doka ba har yau, za mu sake ba su dama a kwamiti na kula da canje-canje na tsarin mulkin Najeriya wanda wannan kuduri yake kokarin ya je gare shi. A wannan lokacin kowane dan Najeriya walau ma'aikaci ko mai sai da tumatir ko mai shayi yana da iko ya zo ya faɗa ra'ayinsa. Ma'aikata ne mu da aka ɗauke mu ta hanyar zaɓe a akwatuna. Babu dalilin da zai sa mu zo zauren majalisa mu yi wani abin da jama'ar Najeriya suka ce ba sa so, amma akwai matakai na yin haka.
Yanzu dai za a sa ido a ga wani mataki majalisar za ta ɗauka kan sabon ƙudurin da aka gabatar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.